ba lokaci musamman abin da ya shafi na tsaro muna roƙon Allah ta'ala al-hayyu al-qayyum nuna mana ƙarshen su waɗanda suke tare da waɗannan fitintinu na ta'addanci ko garkuwa da mutane ko kuma masu sa kai a jeji su halaka mutane Allah ya shirye su in ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya tona asirin su Allah ya kaskantar da su ya kuma walakantar da su in suna da masu daukan nauyin su a boye Allah ya sani to muna roƙon Allah ta'ala ya tona asirin su kuma su ma Allah ya kaskantar da su ya kunyatar da su waɗanda alhakin abu ke tsakanin hannun su na tsaro muna ƙara tunatar da su amanar da Allah ya dora musu wajibi ne a ƙara kaimi saboda dukkan haƙƙi na shuwagabanni babu wanda ya kai abin da ya shafi tsaron rayukan al'umma da dukiyoyin su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon tsayawa akan haka tare kuma da tunawa cewa duk wanda ya shugabanci zai tsaya gaba ga Allah ya bada accountability na duk abin da ya shugabanci al'umma duk wanda ka shugabanta zaka tsaya gaba ga Allah da shi ɗaya bayan ɗaya Allah ya muku hisabi idan ka sauke nauyi ka tsira in mutum bai sauke nauyi ba ya shiga uku to idan shugaba yana tuna wannan bil hakika zamu gane cewa rayukan mu ba su fi rayukan talakawa ba wajibi ne a tsaya tsaye wadda ka ga an kawo karshen wannan initiative na forest guard da ake yana da matukar muhimmanci a ba wa abun kaimi a kyautata shi a yi training din mutane a ga yadda za a karfafe su don shiga cikin jeji yana da matukar muhimmanci Allah ta'ala ya nuna mana karshen fitintinu a gaba na gaba akwai wani dan uwa da muka rasa a anguwar mu ta Fantami Malam Adamu Muhammad Ashuka sarkin bakan Fantami kuma amini ne ga kani na sintalin Fantami zan fito din nan ake gaya mun cewa shi ma irin hali na rashin tsaron ya sa ya zama sanadin sa a jeji Allah ta'ala dauki rayuwarsa ta inda aka kashe shi muna roƙon Allah ya karbe shi a matsayin shahidi Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa muna ta'aziyya zuwa ga iyayensa da yayinsa irin Alhaji baban gida da sauran yan uwa Allah ya gafarta masa ya yafe masa ƴaƴan da ya bari a baya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zama khalifansa a kansu bayan rayuwarsa Allah ya kula masa da su Allah ya kula da bayansa Allah ya kula da bayansa ya tausaya wa bayansa muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhaf وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى نبيو أكوي لنقوى honorable مصطفى بلا دواكنا كانوا شيما تازنن باي منتاش تفسير ما تركي جلا بارن الله يدعو كرا يورم حيث يسا تومنا تأذية زوا غريشي دستورا ينقوانسا يا يودكني دكما دنجم حيث يأتي والله يغافر تامتا الله يجيكنت الله يأتي متى الله يساء الجنة شيما كومتا Allah ta'ala ya yafe mata kurakuranta Allah ya karbi bakuncinta me iya yiwa akwai wanda aka yi wa rasuwa ba mu da labari saboda yawan jama'a duk wanda aka yi wa rasuwa koda ba mu samu ikon fada ba muna ta'aziyya gare shi Allah ya bada ladan hakuri mamatan mu gaba dai Allah ya gafarta musu ya ji kansu Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ita ce makomar su bayan da suka bari ga duk wanda ya rasa nasa Allah ya albarkaci bayan sa Allah ya sa mu wanye lafiya gabanin fara darasi na 11 akwai tambaya ko tambayoyi masu ma'ana ina ga Ibrahim bismillah zaka iya farawa da su ko engineer to an samu karin media da ke sa tafsiri shekaran jiya akan da nawa muka tsaya na 98 ko to yau an samu karin guda biyu ya zama guda 100 kenan chipchip na 99 guarantee FM 94.7 radio Kano daga 12 zuwa 1 na dare wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Nuhu Abdullah insha Allah ta'ala shugaban Public Enlightenment na 100 akwai Tauraruwa TV shi kuma daga karfe 2 zuwa karfe 3 na rana wanda ya dauki nauyi shine kamfanin Dahir na spices wadannan da suka dauki nauyi da duk oh Dahir ne kamfanin Dahir Dahir ya kama Dahir kenan to waɗanda suka dauki nauyin waɗannan guda biyun da kuma 98 na baya ya zama total guda 100 duka Allah ya biya su da gidan aljanna bukatun su a wurin Allah Allah ya biya musu sharri Allah ya kare su Allah ya jikan magabatan su Allah ya albarkaci zuriyar su so an samu media yanzu guda 100 kenan chip da ke sa wannan darasi din ba wayan mu ko iyawa ba wannan taimako ne na Allah amma mu ba mu iya ba kuma ba mu kai mu iya ba sai dai duk abin da Allah ta'ala ya ga daman isar da shi wani wuri shi yake isarwa eh ba karamar ni'ima bace da kuma jarrabawa a ce midiya ɗaiɗai guda 100 ke sanya darasi a cikin ainihin kafofi da talabijin da radio da makamantansu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu ci jarrabawa ni'imar kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon gode masa akanta abinda muke karantarwa Allah ya sa ya zama mai amfani ga al'umma gabaki daya Allah ya sa ya zama hujja ne akan mu hujja ne gare mu ba hujja ne akan mu ba Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja ne akan mu ba Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja ne akan mu ba zan takaita amsa tambayoyin saboda lokaci dan mu samu yin karatun ko insha Allah bismillah
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya tsaki iyayen malam da sauran jama'a
amin ya hayyu ya qayyum
shi tambaya ta ce mutum ne ya ce wa barakarsa ya saki ta ya saki ta ya saki ta amma bai furta saki na wani wajen da ya yi sau uku mai take nufi sako daga iya goda haka a tsaya shi da addu'a
Allah ya gafarta wa mahaifinka. A cikin fatawa Islamiyya akwai fatawa ta Sheikh bin Bas rahmatullahi alai a volume na farko namba na 281. Yace irin wannan shika din ganganci ne da shari'a. Walakantar da shari'a ne. Amma a magana mafi inganci shika ɗaya ne ba shika uku ne auku ba. A ka'ida in mutum ya shika uku a kalma ɗaya ko da iyalinsa ya kalla ya ce ya sake ta sau uku ko kuma ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta a ka'ida shika ɗaya ne ba uku ake irgawa ba wannan akwai dogaro da hadisi na Imam Muslim rahmatullahi alai riwaya na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an Imam Muslim ya kawo shi a hadisi na 1472 cewa a zamanin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi shekararsa 23 da ya ana masa wahayi duk inda mutum ya yi shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ake ɗaukar sa haka zamanin sayyidina Abubakar gaba ɗaya shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ne zamanin sayyidina Umar bayan da kuma shekara biyu na farkon shugabancin khalifancin Umar radiyallahu an in mutum ya yi uku a kalma ɗaya ɗaya ne sai sayyidina Umar radiyallahu anhu mun san mutum ne mai zafi sai yace kai mutane suna wasa da shari'a yayi yawa suna ta yin uku a matsayin ɗaya uku a matsayin ɗaya sai yace daga yanzu na zartar duk wanda ya ganganci wa shari'a ya shika uku a kalma uku guda uku zamu dauke shi ba ɗayan zamu dauka ba a lokacin sayyidina Umar yayi ne yana cikin fushi radiyallahu anhu kuma cewa shi dan aljanna ne ba mu da kokonto akan haka amma magana mafi inganci sayyidina Umar ba ma'asumi bane sai dai alkhairansa sun yi wa kurakuransa fintinkau kuma tun a duniya Allah ya ce shi dan aljanna ne don haka ba mu da tuhuma a kansa cewa nagartarsa ta yi fintinkau wa kasawarsa a matsayinsa na dan adam kuma a yau babu mutum irinsa da ya kai shi imani sai mai da shi shika uku maimakon ɗaya a lokacin akwai sahabbai irinsu Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu sun kalubalanci abinci a sayyidina Umar ba daidai ba ne dokar da annabi ya bar duniya a kanta a canja ta ya dace a tsaya akan abin da sai ya ce ai mutane wasa suke na ɗauki wannan a matsayin punishment ne gare su don me don na hana su yin laifin ba don a canja laifin dokar shi ne ya dame ni ba na yi abin da zai hana su yi laifin da wannan malamai suka ɗauka cewa ijtihadin sayyidina Umar ne amma fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi da haka fahimtar Abdullahi ibn Abbas shika uku a kalma daya ɗaya ne haka ita ce fahimtar Abdurrahman ibn Auf ita ce fahimtar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ita ce fahimta hatta irin ta ƴan baya daga cikin malamai hatta ma daga sabban Zubair ibn al-Awwam ma Allah ya kara mai da ita ce fahimtar sa wato daga cikin ƴan aljanna goma nan guda uku ita ce fahimtar su uku a kalma ɗaya ɗaya ne akan ta Sheikhul Islam rahimahullah ya tafi akan ta dalibin sa Ibn al-Qayyim rahimahullah yake Ibn Uthaymeen rahimahullah ma akan ta yake ita ce fahimtar malaman lajnatud da'ima lil buhuth al-ilmiyya ga kuma asar na Abu Rukana wa in kana fi isnadihi maqal amma isnadi ne jayyid a magana mafi inganci ya sake matarsa sau uku a kalma da yana regret manzo Allah ya ce a ka je ka maida ita babu damuwa So a ka'ida dai dan a tabbatar da kuma irin punishment din Sayyidina Umar in mutun yayi shika uku a kalma dai sai a ce ya sa da shari'a in a gaban alƙali ne ina goyen bayan a dan masa bulala sai a miyar masa da ita a samu dai wani punishment na ta'ziri a samu kakkarfan mutun lafiyayye koshashe kun gane aigo ban kira sunan ba sai a ce masa kaman bulala bakwai to kaga idan ka samu irin sa shi din dai da na fada din da na nuna kun gane aigo yayi bulala bakwai ai gaban an ce mutun ya kara zai yi ba zai yi ba to sai a masa punishment din da ake so a yi dan kada gaba ya kara aikata magana mafi inganci wannan da kai uku din a kalma daya daya ne tare da cewa kai ka sake ta na daga cikin abin da malamai ke ake da shi na aqlan da zaka kula da shi na shari'a aqlan na shari'a ba na san rai ba shine a ka'ida baka sake mace ka kara sake ta sai kai ne sai ka dawo da ita idan mutun yana da iyali sai ya shika daya sai ya ce ya kara na biyu to taya za a yi na biyun ya auku tun da daman bai dawo da ita ba bayan na farkon taya zai kara na biyu ai ba zai yi ba daman in kai ɗayan sai ka dawo da abu ka kara mallaka sai ka kara sakewa to taya za a yi abin da ka sake ka sallame shi kuma ka kara sake shi ai ba zai yi ba ya zama daya saboda baka dawo da shi ba so kai ma da kace ka sake ta to ai bayan na farkon yaushe ka dawo da ita ka kara na biyu kuma ka kara faɗan na uku in kuma ka ce taukidi ne daman shi kenan ka huta ɗaya ne wallahu ta'ala alam bismillah
ba da mai tambaya ta karshe yake cewa assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
sai Allah ya san iyayen malam
amin ya hayyu ya qayyum
sai ya halatta in yi addu'a kar Allah ya bani haihuwa saboda tsoron wannan
لجنة الدائمة للبحوث العلمية سنيي ماغانا اكن غرباچه وان تربيا ده مسائل نا تربيا فوليوم نا 14 نمبر نا 18 ده نمبر نا 19 چيوا wannan addu'a bata halatta ba ko dan gurbace wan tarbiya ko dan damuwa na rayuwa ko dan ma anticipating cewa watakila yaro ba zai zo da lafiya ba in ba wani abu ne na yakinin na cewa ba zai rayu ba ko kuma wani abu da ke endangering lafiyar mahaifiyarsa kaman sa lafiyar mahaifiya a hatsari in ba irin wannan ba a ka'ida suka ce bai halatta mutum ya yi addu'a cewa kada Allah ya bashi haihuwa ba wannan baya halatta sun ba da dalilai da dama wasu kuma a wasu wurare daban-daban an ba da dalilai din daga cikin abin da ke da muhimmanci mu sani shine cewa ƙasa ba ita take tsarkake wani mutum ba tarbiyyar iyaye da kuma addu'a su da cin halal da zaman su bayan Allah na kware ne ke tsarkakewa yau kana iya samun wani mutum mara imani ne yana rayuwa a ƙasar Saudi Arabia ka samu wani a cikin ƙasar America ko Ingila ya fi shi imani ashe ba asalin garin ne muhimmi ba tarbiyyar da kai da tsoron Allah ka na uba shine muhimmi shi yasa Salman al-Farisi radiyallahu anhu ke cewa innal arda la tuqaddisu ahadan wa inna ma yuqaddisu al-insana amaluhu ba kasa ke tsarkake mutum ba aikin mutum ne da yayi yake mai da shi mai nagarta duk inda ka bi Allah a ko ina a duniya sunan ka bawan Allah na kware duk inda kai tarbiyyan ƴaƴa ka da mutai bakon Allah a ko ina a duniya Allah zai taimake ka in makka ka kai ƴaƴan ka ajiye in baka yi tarbiyya ba zai hana su lalace ba so kula ga wannan muhimmin abu shine tarbiyya kuma iyaye mu sani idan fa muka bi Allah sunna ce ta Allah koda ba ma rayuwa Allah yana kulawa da bayan mu wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida cikin suratul nisa aya ta 9 kaga bi nagartar iyaye ke sa Allah ya kula da bayan su walladhina amanu wattaba'atuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألدناهم من أملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين cikin suratul turq aya ta 21 so ala ayi halin wadannan ayoyi suna bayyana mana idan muka kyautata alakar mu da Allah da zama bayin Allah na kware ciyar da ƴaƴa halal tarbiyyantar da su nuna musu hanya ta kware insha Allah a ko ina suke ba za su lalace ba a ko ina suke ba za su lalace ba amma mu kiyaye mu tarbiyyantar da su ko ina sai ka daure tarbiyya musamman yanzu saboda globalization the digital world kusan distance ma da geographical location is no more relevant sosai. Ko ina mutun yake yana iya bin abubuwa online yayi abin da yake so. Allah dai ya kara mana shiriya. Allah ya shirye da ya'yan mu wannan addu'a ta ga bata halatta ba. So ka ce abin da ya halatta kai, kai tawakkali ga Allah, ka nemi taimakon Allah. Maimakon ka ce kar Allah ya baka haihuwa sai ka canja da cewa Allah ya baka haihuwa mai nagarta. Ya'ya na kware salihan bayi in kai wannan yafi maka muhimmanci. Wallahu ta'ala a'lam. Aramma bismillah inna gazamu tashi aya ta biyu ne ko a cikin suratul nisa sura ta hudu daga cikin jerin gwanan surori daga sama. Bismillah aramma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
جزاكم الله خيرا. الله يتي وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى كباوا مرايو أموالهم دوشيو ينسو ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب كذا كلك جركتا ميكو دا ميموني كركو جركتا غورا غوربي دا وان دي كي لافيي كذا كهذا أوريجينال دا وان دي كي فيك شيني ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم kada ku ci dukiyoyin su ta bangaren hadawa da dukiyoyin ku dan ku yaudare su innahu lalle cin dukiyarsu kana ya kasance huban zunubi ne kabira mai girma ai zunubi ko sarkin garin ku yace babba ne ai babba ne bare Allah da kansa yace babba ne abinda Allah ya tabbatar da girman sa ai babu kokonto a kansa wa atul yatama jiya mun fara dan magana akan ayar nan lokaci yayi halin sa وآتوا اليتامى آتوا كلمر آتاني بعد أتا بأتا شيني جاء آتا كما أأتا فئلي أأت واندذو على وزني آتا يناساو مفؤولي قداليوني نسبا أما واند أصلهما ليس بمفتدى وخبر شيني شردي يذام أصل لنسبا مفتدى وخبر بني دوهكا وآتوا اليتامى شيني المفؤول الأول أموالهم شيني المفؤول الثاني wanene yatama jam'i ne na yatimun yatimun shine mufradi singular kwaya daya ka'idan yatim shine namiji ko mace wanda ya rasa ko ta rasa mahaifi gabaninta kai gaba na balaga su ake cewa yatimun amma bayan mutun ya kai gaba na balaga to ba yatimi bane shi yasa hadisi hasan biturkihi wa sharike cewa la yutma ba'da ihtilamin a cikin sunan na Imam Abu Dawud rahmatullahi alayh hadisi na 2873 manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ke cewa babu maraici bayan an kai munzali bayan an kai gaba na munzali babu maraici amma gabanin nan mutum maraya ne so da haka mufradi sai a ce yatimun jam'in sai a ce yatama kada ku ba wa marayu amwalahum dukiyoyinsu wanda aka ba ku amanar ajewa maraya yana iya mallakan dukiya ta bangaren haka a bawa wani ainihin wakilin sa guardian din sa ya aje ko baban sa da ya rasu an raba gado sai aka ce ga kudin sa na gado naira miliyan 3 ajiye masa me iyewa kuma bayan baban ya rasu ko gabanin rasuwar sa an mar wani kyautan kudi ga wani baban sa ya ce ga 100,000 ya bashi to kaga duka mallakar sa ne So dukiyar maraya wanda hankali bai cika gare shi ba, in an baka amanan ajiyewa, ka kula da ita fiye da dukiyar ka kai ta kanka. Kai kaffa kaffa da ita don taba ta taba bala'i ne, wuta ne gobe kiyama. Shi yasa Allah ya ce ku rike dukiyar har zuwa lokacin da za ku basu. Lokacin basu kuma sai Allah ya ce wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha, a aya ta 6 a cikin nisa'in, sai ce za ku rika jarraba su ne. Idan maraya yana karami ba za ka dauki dukiya kawai ka bashi, hankali bai cika masa ba, zai iya zuwa ya kashe dukiyar a shirme. To shi yasa sai ka rika dan jarraba shi, maybe ya kai shekara 13, kudin sa na hannunka na gado ya kai naira miliyan 5 miliyan 6 ko ma kasa da haka, sai ka dan dauki 50,000 ko 200,000 ko 200,000 ka ce gashi ka masa nasiha, ina so ka je ka dan fara juya kudin nan mu ga yadda za a yi. Me kake sha'awan yi na kasuwanci kaza da kaza, sai ka ce to bari haɗa ka da Allahjuwa na harkar kasuwar da yake kenan, dan Allah ku je ku dan fara da shi mu ga yadda zai kasance. Kuma fa kar ka daina zuwa makaranta, makarantanka da boko ka tabbatar kana zuwa. In ka taso a boko ka tabbatar ka je islamiyya, a weekend sai ka je ka koyi kasuwa. In ba haka ba, a dan bude masa dan shop, dan shago karami ya rika dan sai da kaya in ya fito, sai a ga yadda zai kula da kudi. Shine wabtalul yatama, ku rika jarraba su, kar kai garajin daukan dukkan dukiya ka bashi. In aka bai sai barar da ita, amma sai a rika dan bashi da kadan kadan. In aka ga hankali ya cika gare shi, to sai a hada dukiyar duka, sai a tabbatar an rubuta da shaidu, sai a bashi dukiyar. Kuma ko anan din ‘yan uwansa da suke dattawa masu cikin hankali sai a ci gaba da kula da shi, yanzu su ne waliyansa, a rika jan kunninsa, kar ka yi kaza, yi kaza, kar ka yi kaza, yi kaza. Don girman shekaru ba su hana ba za yi mutum nasiha ko faɗa ba. Shi yasa ba shi cewa wai ka yi asara ran da ka rasa mafaɗi. Daraja ce a duniya a ce duk shekarunka da kudinka da mulkinka da sarautarka akwai wanda zai kalli idonka ya ce wannan ba daidai ba ne. Ran da kake da wannan ka gode wa Allah. Ran da duniya ta yau da dai ka duk duniya ba mai kallon ka ya ce ma kuskure ne, in ba ka yi sa'a ba ka shiga uku. Shi yasa duk wanda ya rasa mafaɗi da zai kalle shi ya ce mar ba daidai ba ne, to matsala ta auku a rayuwarsa. In dai ka samu wannan matsala ta auku. So shi yasa Allah ta'ala ya ce wa atul yatama, za ku ba su dukiyoyinsu ne in hankalinsu ya cika sosai, sai a ɗauka a ba su dukiya ɗin. Mafhum? Allah ya ce wa la tatabaddalu al-khabisa bit-tayyib, kar ku kuskura ku hada al-khabis, innaku maimuni ne bit-tayyib da mai kyau nasu. Idan dukiyar maraya asali ta fita ka kyau, kar ka yi wayo ka ce bari a hada a gauraya kuma sai a raba. Allah ya ce kar ka yi haka. Na farko inda ake gane kar a hada mai kyau da maimuni shine, misali awaki yake da shi maraya, sai ya zama asalin awakin sa lafiyayyu ne, kai kuma naka ramammu ne, ko kuma breed irin nasa masu kyau ne, kai naka masu muni ne, sai ka ce bari mu hada garken. Ai da man nasa guda 10 ne awaki, ni na guda 50, sai hada a gauraya. Sai ka ce kawai yanzu nasa ya zama naka, naka ya zama nasa, kawai ko ya za a yi, to haka bai halatta ba. Idan abun maraya mai kyau ne, to dole a tabbatar masa da mai kyan shi za a ajiye. Idan wani abu ya faru naka ya fi nasa kyau fa, akuya sara miya ce, watakila ƴar ƙarama, kai kana da ƙoshashiya, sai ka canja masa tasa da taka mai kyau, malamai suka ce anan ya halatta. Saboda me? Saboda jinƙai ka nuna masa. Shi fa jinƙan maraya, tausayinsa da taimakonsa, wallahi al'azim babban aiki ne a wurin Allah. Jama'a, maraya kaɗai a anguwarku, a ce ga maraya kawai ka zo kusa da shi, ka shafa kansa ka ce Allah ya maka albarka, ka taɓa kansa. Annabi ya ce wallahi wannan yana ƙara mutum imani. Hadithi ne a cikin Musnad na Imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alai, hadithi na 7,576. Wani mutum ya zo shaka ila rasulillah kaswata kalbihi, wani mutum ya ce bazan Allah ni jiji nake zuciyata ta bushe, babu imani a cikinta, bushashiya nake jinta, ba ni da tausayi, ba na tausaya wa kowa. Annabi mai zan yi ne zuciya ta ɗanyi taushi na rika jin tausayi da imani? Annabi ya ce na farko fa atimil miskin, ka je ka rika ciyar da miskinai. Duk inda ka je ka duba wasu mabukata da suke ba su da shi, ba wanda suka kashe zuciya ba, wanda sun nema Allah bai kaddara sun samu ba, ka rika tallafa musu, da wanda shekarunsu ya kai ba za su iya fita nema ba. na biyu sai yace wamsa ra'asal yatim ka rika shafa kan maraya kawai ka ga maraya haka ka cire hulunsa sai ka shafa kansa ka ce Allah ya maka albarka wannan shafa kan da kai a wurin Allah annabi yace talina qalbak zai sa zuciyarka ta yi taushi imani ya shiga cikin ta shi yasa duk society da ke so yayi nasara Allah ya tausaya wa society sai ya zama a daidaikun mu a masallatan mu a makarantun mu a committees din anguwan mu a hukumancan mu a gwamnatancan mu muna kula da maraya wannan shi yake gayyato rahamar Allah zuwa gare mu amma duk society da ke walakantar da maraya wannan society din yana gayyato fushin Allah ne subhanahu wataala gare shi kisa a ka'ida idan muna da masallaci da muke kula da committee wa'azi to ya zama akwai committee marayu in makaranta ne kula da bangaren ta'alim to akwai committee marayu idan wani ya rasu ƴaƴansa suna makarantar ƴan shekara 5-7 yayin za a yi kada katun su ya yanke yayin za a kula da su a wurin wasu abubuwan rashin sani ne akwai allajin da ke da yaya a wurin inda ya san wani ya rasu bai da kudin makarantar zai biya wa ƴaƴan nasa in akwai committee za su yi creating awareness duk inda aka samu wani maraya da ya gagara akwai mai zuwa ya biya masa mu rika committees a garuruwan mu dukkan wani society ko association na addini ya zama akwai tsarin kula da marayu kuma tsari da yake very formal ba wai kawai mu rika yin abu kawai karazube alakar mu da su sai abincin sallah ko azumi ba a'a ya zama akwai tsarin kula da makarantunsu tarbiyyarsu maganinsu da kuma masu kula da su na musamman in a local government ne zama akwai desk musamman na kula da marayu in a jiha ne yadda ake damuwa da akwai ministry na sport akwai bangaren kula da youth akwai bangaren kula da women ya zama akwai tsari na musamman na kula da marayu da yake very formal mara mutum ya rasu a registry muna da database na marayun da ke karkashin mu akwai ƴaƴan wane da wane da wane da wane ƴaƴan wane a waje kaza mun san local government kaza marayu 100 ne waje kaza 20,000 da yan kai ne akwai tsari ana tracking din wani hali suke ciki yayi karatun su yayi tarbiyyar su yayi maganin su wallahi in muka yi wannan Allah zai ji tausayin mu shi yasa Allah ta'ala yake bawa harkan marayu muhimmanci shi yasa yake cewa wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib kar ku rika jinkir hada mai muni da mai kyau ko kuma dukiyar malaya ta halal ne sai ka dauko kuma dukiya ta haramun sai ka zo ka saka a ciki ya shiga cikin hanin da Allah ta'ala yace kada a yi ko amfanin gonansa mai kyau ne ka dauko mai muni ka saka shine kar a hada original da fake idan original din nasa ne kar a zo a hada gura gurbi da lafiyayye idan lafiyayyen na maraya ne wannan hadawa da aka hada shine hadawa ta bangaren tauye ingancin abin da maraya ya halatta ya mallaka amma in kana da jarin ka kai miliyan 10 kudin maraya miliyan 1 sai ka saka a cikin kasuwancinka kana juyawa amma kana lissafin ribar maraya kana ajiye masa ita anan laifi ne ba laifi bane yana iya halatta amma za ka ba mu misali a Qur'ani
fi dunya wal akhirah ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
wannan aya zai zama cikin suratul baqara aya ta 220 Allah ta'ala yace wa yas'alunaka 'anil yatama suna tambayanka akan marayu kaga sahabbai saboda imanin su tambaya suke yawan yi akan me za su yi wa maraya ne wani taimako za a masa ne Allah yace qul islahu lahum khair duk abinda za ku musu na alkhairi na kyauta ta iya da kyau amma sai ce wa in tukhalituhum fa ikhwanukum in kun cakuda da su kuna daukan su kuna kwana gida daya ko kuna hada dukiyoyin ku da nasu Allah ta'ala yace duk wannan babu laifi a cikin sa amma da sharadi ya zama an hada dukiyar su ne don a taimake su ba don a tauye ta ba to ya halatta a juya dukiyar maraya don a magana mafi inganci dukiyar maraya akwai zakka a kanta in ta kai zakka kaga in aka ajiye ta ba a juyawa to za a iya samun matsalar da za a ta auku ta bangaren da me zakka na iya karar da dukiya da dan da Allah yace khudh min amwalihim sadaqatan bai ce banda na maraya ba kamar yadda yake a suratul tauba ko aya ta 103 bai ce banda na maraya ba da hadisin Mu'adh ibn Jabal lamma bu'itha ila Yaman da nabi yace inna Allah haftaraba alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim ana karban dukiya ta zakka daga mabadata ba wa talakawa to ko ma in maraya mai arziki ne bisa ga dukiyar da baban sa ya bar masa koda ku shekarun sa ɗaya ne a duniya za a cire masa zakka wannan hadisi iya bukhari hadisi na 1331 so wannan abin da ke bayyana mana shine ita dukiyar ba a so kai a ajiye ta don kada zakka ya tauye ta sai a riga juyawa amma wajen juyawa a duba business da risk din sa yake is not high saboda in business risking is very high yana iya cinye dukiyar so sai a kiyaye a duba abin da ko da ribar kadan ne amma a duba business da bai da risk da yawa kuma ya zama akwai risk management a cikin dukiyar akwai kula da ita matuka da gaske so wannan yana da muhimmanci amma idan ta marayar ita take da tawaya taka take da inganci sai ka hada don ka taimake shi anan ba laifi bane amma in dai ka hada ne don nasa ne yake da kyau naka mai muni to hadawa kuma anan zalunci ne arama zaka ba mu koda misali daya Qur'ani
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون
وانا آية ذات دمتكين سورة المائدة آية تدري الله تعالى يكيش قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث mai kyau da mai muni ba sa zama daidai duk yadda mai muni ya burge ka bai kai mai kyau ba so da haka dukiyar maraya ana so a rika kara yawanta da ingancinta quality ta da quantity ta so in an baka kula da ita sai ka sa ido matuka daga sai ka tabbatar da cewa waɗannan harkoki din an kula da su jama'a muna da bukatun gyara mai girma akan al'amarin marayu wallahi gurbacewar tarbiyyar nan da muke gani a arewacin Najeriya daga cikin sababi akwai walakantar da jama'ar da iyayensu suka rasu da mun tashi iyayenmu ba irin waɗannan ɗabi'un suke da shi ba a anguwa in ka tashi a gaban dattawa ka san cewa a anguwan nan ne ka san wani maraya da ya tashi a wani gida kuma a gidan ba a ma san ba dan gidan bane sai yaran sun girma tukunna ake bari su gane cewa babansu ba ɗaya bane mamansu ba ɗaya bane amma yana karami kana karami mai iwa da maraya a gidanku ba a yadda ka gane cewa shi ba dan gidan bane kuma iyayenmu mata da maza dattawa duk inda suke za ka ga ko a taro ne suka ga maraya ya zo wallahi sai ka ga sun gyara zama sai an matso da shi kusa an ba shi gata fiye da ku wanda ake ba ku a gidanku a wurin zama sai an ba shi wannan gatar saboda suna ga girman maraya ba za ka tashi gaban dattijuwa ba ko kakarka face ka ga tana yi wa marayu hidima ko dinkin sallah ko abincin maraya su suna da wannan amma a yanzu mun shiga wata rayuwa mafiya yawan al'umma damuwarsa shine iyalansa ƴaƴansa ba ruwansa da kowa kansa kadai ya sani kaman aluja ba a nasara da irin wannan rayuwa kana nasara ne da tausayawa wani kai ma ran da kake da bukata ko zuriyar kake da bukata sai Allah ya kawo mai tausaya musu ba zai yi ka ji tausayin maraya a yanzu ba ka bar duniya ka bar marayun kuma Allah ya bar bayanka ya lalace ba zai yi ba sunna ce ta Allah yadda ka yin nan haka kai ma ake maka na taba ba ku labari na wata kakarmu maraya ne fa kada ya anguwar da take aka dake shi muna yara kanana yana kuka a gefen gidanta ta gagara kwana a gidan ta bar gidan ta dawo gidan mahaifinmu ta zo ta zauna muna kanana muka zo muka ganta a dare ka san mata irin na da sirakane suna da kunya ba su iya zuwa gida irin wannan lokacin hankalinta a tashe ta kada hankalin ya kadu ta shimfiɗa darduma muna dai kanana haka ta zauna ta yi ta addu'a cika karshe ga cewa ikon Allah la ilaha illallah marayan Allah a dake shi maraya yana kuka ji take a tunaninta wai tunda maraya yana kuka anguwar da take an zalunce shi Allah zai fushi da su ba za ta iya kwana anguwar ba yau da ake sace yara fa a ciki akwai marayu saboda ba su da galihu jiyan nan nake samun labari a jihar Gombe an sace wajen yara nawa kusan 42 ko adadin da ya kama da haka mai iya yiwa ka je ka samu irin trafficking din nan ne a ciki akwai ƴaƴan wanda suke marayu kuma wai da haka a ce wai al'umma tana so Allah ya tausaya mata ai wallahi ka san bala'in da muke ciki akwai alkafira da su gaido na gushin Allah mutum mutum taba maraya fa ko a al'ummomin da suka wuce na baya ba mu ji irin wannan ba walakantar da maraya ko irin al'ummomin bayan nan amma a yanzu marayu ana sace su a cire past din jikin su dan aje ai sihiri ko tsafi ai wannan ana wuce alkafira ya wuce alkafira Allah shi samu wani lafiya don haka Allah yake cewa wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyin su tare da dukiyoyin ku abin da ake nufi shine kar ku ci irin ci na zalunci idan mutun ya zama kaman manager ne na dukiyar marayu tana da yawa sai aka yi appointing dinsa a matsayin manager yana kula da dukiyar sai aka sa masa albashi to anan bai zama laifi ba ana iya appointing manager akan dukiyar marayu tana da yawa ya zama aikin sa kula da wannan dukiyar so anan sai ya zama tunda shi manager ne yana aiki an bashi formal aiki sai ake biyan sa a cikin ribar marayu anan bai shiga wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum ba mafhum tayyib amma wanda aka hana shine kar ku rike marayu da bara in an baku dukiyar kai kana da halin da zaka rike kanka da dukiyarka kana da arziki matakila jarinka ya kai miliyan 50 sai aka baka kudin maraya miliyan 5 sai kace to kudin maraya nan da shi za rika biyan kudin wuta da office shi za rika biyan kudin kasuwa in aka je aka sayo kaya kai kayanka na miliyan 20 na maraya na miliyan 3 sai kace za mu yi 50-50 kudin mota miliyan 1 maraya zai ba da 500 zan ba da 500 kage ya shiga wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum saboda ai percentage din na marayan bai kai a matsa irin wannan ba to irin wannan son rai na dan adam shine Allah ta'ala ya hana idan kai ganganci a wurin kana ga dabara kai sai kana increasing percentage na maraya da gangan to wannan yana iya kaiwa ya zama wuta ma kake ci bismillah akwai aya
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
آية تقوم أنسائي شيني ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا زنبي ميجرما شيني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما lalle ne waɗanda suke cin dukiyar marayu zalunci ne innama ya'kuluna fi butunihim nara a lokacin da suke ci su gaya wa kansu cewa wuta suke ci a cikin su wasu daga cikin malaman mu na fiqhu da suke da tsanani akan irin waɗannan ayoyi dan kada su bada kofar cin haramu suka ce magidanci ne ya rasu a gidansa sai ya zama a daidai lokacin da ya rasu ana yin tuwo misali na buɗe baki an yi talge ba a tuka tuwon ba sai ya rasu sai suka ce na farko in zai yi wannan garin da ke cikin ƙwarya kada a tuka ya zama gado wanda ke cikin tukunyar shi ya zama abinci sai a nemo wani gari sai a ɗaura wannan talgin sai a yi tuwo da shi in kuwa ba zai yi a nemo ba lokaci ya ƙure suka ce to ya halatta wannan garin a tuka tuwon da shi amma in an kammala sai a raba tuwon yadda ake raba gado للذكر مثل حظ الانثيين متمن da bai da gadan mamacin suka ce kada ya ci tuwon nan kada ya ci tuwon nan shi yasa ko ta'aziyya ake muku a ka'idar sunna shine ba a so a dafa abincin mamacin sai dai makwafta su kawo abincin da za a ciyar da baki amma ba a ci abincin gidan ba manzo Allah shigowa iyalansa yace ku dafa wa iyalan Ja'far abinci saboda me saboda Ja'far yayi shahada ya rasu a gidan fi yan halta ke kai abinci dan me don kada a dafa abincin mamaci a gidansa a yau akwai wanda daga wani ya rasu wani na rike da gonarsa sai je canja takardu sai ce wallahi gonarsa ce bai yadda ba yana bin wani miliyan ɗaya sai ce wallahi shi 100,000 ake bin sa wani ma ya kekashe yace shi ba a bin sa sai a zauna a maida kayan gado ta marayu sai a zo a maida ita kamar ganima fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wannan ya zama ruwan dare a yanzu ya zama ruwan dare Allah ta'ala ya kare mu Allah ya kare mu daga taba haƙƙin da ba namu ba ko ina yake نعم.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
وإن خفتم إن كنت تورا ألا تقسطوا في اليتامى دبذاك إيهن آدلتي بأتكم ما تامرايو توفو حقورة دسو فانكهو سيفو أولي ما طاب لكم أبن دي مكدادي ranku yaso minan nisa na mata masna ku auri bibiyu bibiyu wasu lasa wasu su auri uku 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 waruba wasu su auri hudu hudu fa in khiftum alla ta'dilu anamma in kuna tsoran yin adalci fa wahidatan sai ka auri mata daya aw ma malakat aymanukum ko ma ka hakura da abin da hannunka ya mallaka na baiwa ita ba sai ka aura ba baiwa zalika adina alla taqulu wannan shine fi kusantar da ku daga kaucewa me zalunci ko kaucewa hanya. Wannan aya na magana ne akan na farko aure da da ake a jahiliya, wato mataki uku ne na aya. Na farko shine wa in khiftum alla tukusitu liyatama, na biyu shine fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba, na uku wayin khiftum alla ta'dilu fawahidatan. So matakai ne guda uku, kowanne yana cin gashin kansa karkashin wannan aya. Fa in khiftum alla wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, idan kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba a cikin mata da suke kanana iyayensu suka rasu kuma za a aurar da su. Wannan yake nace ana iya auren mace karama, amma sai dai a ka'ida yin aure daban, mu'amala zawjiya kuma daban. Mu rika bambance haka, ana iya yin aure ali enough, amma mu'amala zawjiya kuma a ka'idar shari'a ba a buƙatan gaggautawa da wanda shekarunta bai kai ba. Mafhum? Tayyib. Abin da ke faruwa kamar yadda Nana Aisha ta faɗa radiyallahu anha a wannan wuri shine cewa a da mace babanta zai rasu, maybe shekarunta bakwai ko takwas ko tara ko goma ko sha ɗaya ko abin da ya kama da haka. Me ke faruwa a daidai lokacin? Sai a ɗauke ta sai a ce babban ta riƙe ta ko kawun ta riƙe ta, ko kuma a samu wani ɗan babban ta da ke da rufin asiri da yake kazin ɗin, da sai a ce kula da ita saboda ba za a iya riƙe su waje ɗaya ba. Shi idan ya ga yana da buƙatuwa gare ta yana son aurenta, na farko sai ya tilasta ta akan aurensa sai ta aure shi, shi kuma riƙo aka ba shi. Na biyu haƙƙoƙinta na aure sai ya tauye mata, in sadaki ne sai ya tauye, wani ma sai ya ɗauke ta ba tare da ya bada sadakin ba, sai zama ana zaluntar mata. In kuma ya ga halittanta bai masa ba sai ya ɗauki wani sai ya ba wani, kuma sai ya kasuwanci da ita, sai ya karɓi sadakinta sai ya cinye kuma sai ya hana ta. Mafiya yawa ana cutar da mata ƙanana wajen aure idan iyayensu maza sun rasu, sai dai in ba a sa ido ba, sai a samu wani baffa ko kawu ko wa ko wani cousin sai ya yi zalunci da ɓangaren auren saboda son ran kansa, sai daga bayan amari sai ya je ya lalace. To irin wannan ne Allah yake magana a kansa cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, idan har ma ta zama cousin ɗinka ne kana sha'an aure da ita, amma sai kaga ba za ka iya ba ta haƙƙoƙin da shari'a ta ce ba, sannan ba za ka yi appointing wani ya zama shine waliyinta ba, kai ka haƙura ka nemi auren, ba za ka bi ka'ida ba. Allah ya ce to ka haƙura da aurenta, ka dawo ka yi me fankihu ma tsaba lakum min nisa, sai ka nemi mace ka aura ta daban. Waɗannan marayun ku rabu da su kada ku zalunce su, shine wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Wato kula da maraya da lafiyarsa da dukiyarsa, in muka duba fa a Qur'ani in ma babu mai yi saboda tausayin maraya, Allah da kansa yana kula da wannan. Wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashiddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu. wannan cikin suratul kafi aya ta 82 ka duba kisan annabi Musa da Khidir katanga yazo ya tsayar ya tambaye shi me dalili sai ya ce dalili shine karkashin katangar akwai dukiyar wasu yara biyu marayu yara kanana guda biyu marayu katangar in ta fadi dukiyar za ta fito sai a sace ta dukiyar za ta fito sai a sace amma in aka batta a yadda take aka miƙar da ita to tana wurin babu wanda ya san an boye ta a wurin Khidir ya tsaya ya miƙar da katanga ta tsaya ya mata plaster ya gyara ya wuce saboda karkashin ta akwai dukiyar marayu kuma Allah ta'ala ne bashi daman ya je wannan ka dai duba dukiyar da aka boye ma babu wanda ya san da ita ta maraya Allah yana kula da ita amma wannan society namu kai wallahi ba dan losing hope haramun bane a shari'a wani abun sai kai losing hope lazim mun tashi a nan wurin daga karatu na mata sai nace wa Muhammad police mu je ziyarar makabarta gabanin mu je gida muka shiga makabarta a nan gudu ko muka samu asmetirin irin dan abin da ake saka alagma a kabari na karfe da kaza da kaza da dan tiles wallahi masu gadi suka ce duk an zo an sassace su an zo an sassace su har wannan karfen da ake dan 20 wasu suke yi duk da ba goyen baya nake sai an yi wannan ba amma wallahi a makabatan sace su ake ina Muhammad yake da shi muka ji da zuwa muka samu akwai kabari sun kai guda 14 da duk an cire su an sace suka ce aya dare ake zuwa sassace su wai wannan karfen da bai wuce naira 1000 ko 2 ba mutun ya fita a cikin dare ya shiga cikin gawawwaci shi ma da zai mutu yazo ya sace ya tafi haba wato wani ta'addancin wallahi sai dan Najeriya wani abun Allah wallahi ba abun dariya bane babu abun dariya a wurin nan muna bayanin yadda society ya lalace shekara 40 fa baka society yaje ba society yadda ya lalace muna dariya mutum yaje makabarta a dare yana sata mamaci ma bai kubuta ba Allah shi samu wani lafiya zaka wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama in kun ji tsoro ba za ku iya adalci ga yatama mata marayu ba to ku bar su da Allah ku bar mai tausayi ya aure su wanda zai kiyaye haƙƙin su ku ku koma ku yi me fanki ho ma tsaba lakum minan nisa ku je ku aure abin da ya muku dadi na mata wanda suke da iyaye da gata a gaban mamarta da babanta anan za a yi keke da keke za su tsaya su kare haƙƙin ta amma mareniya babanta ya rasu in ba ka da tausayi ka dauke ta to zaka ci amanarta ce sa ku rabu da su ku je ku auri mata kalmar matsa ba abin da ya muku dadi saboda a qualities na mace a shari'a guda nawa ne ake aure dan su ya tabbata a hadisi guda hudu linasabiha ko dangantakarta li jamaliha ko kyanta diniha ko addininta sai na me na limaliha ko dukiyarta amma da annabi ya zo umurni sai ce alaikum bi zati dini hadisin yana bukhari na 2590 sai ce in za ku aura kullun ku rika fifita addini abinda hadisin yake nufi shine ba a hana ka auri mata mai kyau ba ko yar manya ko mai dukiya amma duk abinda ta mallaka na ni'imar duniya in babu addini ka hakura da ita shine ko me za a yi in ka samu mai addini da kyau da dukiya da kaza yayi amma kar ka kuskura a cikin combination din a rasa addini shi addinin tilas ne sai da shi duk auren da aka yi babu addini wallahi shirme ne shine kalmar matsa ba abinda kuka gani yayi attraction dinku babu laifi amma dole zama a cikin wannan akwai addini a nan wurin ku auri masna bibiyu wa thulatha da uku uku wa ruba'a da hudu hudu a nan masu yi wa ƙur'anin tafsiri ta'addanci da hawan ƙawara da rashin fahimtar larabci da zunzurutun son rai da kuma manufar rusa addini wani ya zo sai ce ayan ana nufin ka auri 9 ko 18 sai ya ce masna ɗin nan biyu biyu wani sai ya ce masna biyu wasu lasa da uku ya zama 5 ko wani ba'a da hudu sai ya ce 9 wani kuma idan ya zo yayi katutu da son rai sai ya ce bibiyu hudu uku uku 6 ga 4 10 sai kuma ya ce hudu hudu 8 ga 18 wannan ba wai sai da hadisi ba ko larabci mutun ya gari original ba zai wannan ba na farko cewa akai ai fanki huku aura ashe ba mutun da yake yi magana ba mutane yake magana shine a taron mutane da suke aure a cikin ku yanzu anan taron masallacin da aka ce ku auri bibiyu anan akwai mai biyu ko babu akwai mai uku ko babu akwai mai hudu ko babu to wannan abin da ke nufi kenan a cikin naku akwai masu bibiyu bibiyu in yanzu da zan tona asirin ce masu bibiyu su daga hannu wasu za su daddaga masu kaza kaza su daga za su daga masu hurhudu su daga za su daga ai fa kuna fahimta na to abin ba nufi ake ba ce aka yi fanki ba kai ka aura kai kadai ba ce aka yi fanki ku don haka wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ai antum ne a cikin ku a samu masu bibiyu da masu uku uku da masu hudu hudu sai za ka ce fanki hu ba a ce fanki ba ku ake gayawa so da ka me ka hada wannan lissafin idan kuma baka ƙara fahimta ba za ka ƙara nuna maka cewa wannan tafsirin sarrai ne a ran ma duba farkon ayar suratul fatir
bismillahir rahmanir rahim الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
wannan misali dai mai sauki ayar farko a fatir da Allah yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kirkire halittar samai da kasai ya sanya mala'iku da fuka-fuki ya halice su sai yace a cikin su akwai masu fuka-fuki nawa masna biyu waruba'a da uku wasulata da uku waruba'a da hudu yanzu aka ce mala'ika din ne yake da biyu da uku uku da hudu wannan ai gwaranci ne ai hankali ba bai kama ba me yake nufi a mala'ikun akwai mai biyu a cikin su akwai masu uku uku a cikin su akwai masu hurhudu sannan wasu Allah yana ƙara musu yazidu fi sarki ba ya sha so in ka dauko ai sai gane cewa wancan sarran da ake ba daidai bane kuma mutum ba zai rike wannan wai da sarri sai ci maka wai yana fassara qur'ani da qur'ani a'a ana fassara qur'ani da jahilci dai da sarri ai tafsirin qur'ani da qur'ani sai an gama qur'ani da sunna number 1 tafsirin qur'ani da qur'ani a duk duniya da aka shaida shine tafsirin abwaqul bayan fi izahil qur'ani bil qur'an na al-allamatu shaykh muhammad al-amin shankidi amma ko shi da yazo karkashin ayar nan san da ya dauko kissan nan na aisha fassara saboda me saboda ba a fassara qur'ani sai an dauko rayuwar gidan fiyayen halitta da rayuwar matansa tukunna a saka a fassara in mutum yace babu ruwansa da hadisi zai fassara maka qur'ani a'a wannan ta'addanci zai yi qur'ani ba qur'anin zai fassara ba saboda me akwai wurin da qur'ani ke fassara qur'ani akwai wurin da sai an kawo hadisi maganganu da rayuwar fiyayen halitta a fassara mafhum don haka masna bibiyu a cikin ku akwai masu bibiyu uku uku hurhudu wannan kuma iya bayyana halasci ne na polygamy amma mu kiyaye jama'a baya halatta ayi polygamy na farko sai ga wanda zai adalci matukar ba za ka iya adalci ba za ka yi zalunci a wajen ciyarwa ko tufatarwa ko raba kwanaki to polygamy a wurinka haramun ne don maza da yawa sukan fake duk sunnonin duniya ba su dame shi ba ɗaya ta dame shi shine polygamy kadai anan ne yake tada jijiyar wuya amma in ta je islamiyya ta ce an ce fa a rika mana kaza kai zan hana ki zuwa islamiyya wai yaushe kike karatu amma aka zo wajen polygamy anan ko bashi zai ci ya je yayi a ka'ida baka polygamy sai zaka iya adalci adalci wajen raba kwana adalci wajen tufatarwa adalci wajen kyautatawa inda shari'a bata baka iko ba shine kauna a zuciya wacce tafi kyautata maka kafi kaunarta to anan baka da iko akan zuciyarka
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تحصنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
wannan ya zama cikin suratul nisa ko aya ta 129 anan Allah yace
ba za ku iya adalci na daidai wa daida na kauna ba wacce da fi kyautata maka bisa ga dabi'ar dan adam ya fi karkatuwa gare ta amma wannan bai zama dalili ka bata kwanaki fiye da na ƴan uwanta ba bai zama dalili ka dauki kuɗi ka bata fiye da na ƴan uwanta ba bai zama dalilin ka mata dinki fiye da na saura ba ala ayi halin sakon shine dole ga wanda ya polygamy sai yayi adalci ya daidaita komai in ba za ka iya ba sai ka hakura da yi kuma na biyu idan kai polygamy mai iyawa ne akwai tsammanin ƴaƴanka za su iya karuwa to a musulunci ba a so ka haifi ƴaƴan da ba za ka iya rikewa ba iya cikin fitinar mu a northern Nigeria shine iyaye sun dauka haƙƙin su shine aihuwan da da bashi masara da kuka wallahi tarbiyyantar da shi yafi muhimmanci akan bashi abinci muna ta haihuwa yanzu tarbiyya ta lalace ƴaƴa a zube suke ko ina ka zaga yara suke ta yawo babu tarbiyya ba mai kula da su mutum ɗaya bai da sana'a iya da ƴaƴa 37 kuma a gidan aya yake zaune kuma an kai magana yace tawakkali wanda tawakkali ina ka koyi wannan tawakkalin ko mace ɗaya ce in baka shirya ba ce aka yi hakuri sai ran da Allah ya wadata ka saboda fa ba da addu'a ake daukar nauyin iyali ba fa dole kuma sai da canji in babu canji ba zai yi ba duk tilawan araman in babu canji gidan ba zai ruku ba dan ba zai tara su ya dura musu aye su fahimce shi ba dole sai da me
canji
sai da canji araman duk tilawan nan ba zai ba wa mata kawai a ci tilawa a yi breakfast da lunch da dinner a sai da canji shi yasa kaga araman bayan tilawan ma'aikaci ne duk wata ana biyan sa albashi wannan karantarwa da yake kira an yana yi ne part time fi sabilillahi ba full time mai da'awa bane aiki yake zuwa na office ana biyan sa haƙƙin sa mafhum in ba za ku iya ba fawahida sai kwaya daya ko aure daya ita ma daya ko ba sharadin wai kai zalunci bane wata ba daya ce ita ma ya ishe ta da zalunci to ko daya ce sai kai zalunci ba wai ni ba sai kai adalci afwan ko daya ce sai kai adalci wani sai ce ni ba zan iya biyu ba saboda ban yi adalci ba ita daya kana adalcin ne wani daya ce amma duk inda hotel yake yana da daki a can yana zuwa fasikanci aw ma malakat aymanukum ko abunda hannunku ya mallaka shine bayi bayi kuma a ka'ida ba sai an daura aure ba mutum ya mallaki bai ba mu'amala aure tsakani ya halatta zalika ajna allah ta'ulu wannan shi yafi kusanta ku daga nisantan me zalunci shi yafi nisantar da ku daga zalunci allah ta'ala ya nisantar da mu daga zalunci don haka masu polygamy dole sai an yi adalci kuma dole ya zama abinda aka aura za a iya rikewa kuma ba tawakkali bane kai ta iPhone yayin da ba za ka iya rike su ba sai ka rike ka tarbiyyantar da su ka karantar da su ka dauki nauyin su zama mutane shine abin da ke wajibi akan ka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu ta'ala a'lam.